نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai, wanda cikin ni'amarsa da ganin damarsa ya sake bamu daman halartowa wannan waje mai tarin albarka a wannan rana ta 6 ga watan Ramadana shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wadda yake daidai da 23 wata ta 2 shekara ta 2026 miladiyya. Muna wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya akan wayannan ni'imomi nasa waɗanda ba su kidayuwa. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, da iyalansa, da sahabbai, da muminai waɗanda suka bi tafarkinsa har izuwa ranar tashin alkiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikinsu. Bismillahi ta'ala, za mu ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma daga yadda muka daga aya a jiya har ila yau cikin surat Hud. Faɗin Allah tabaraka wa ta'ala, wa ila samuda akhahum salihan.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ila thamuda akhahum saliha. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.
أخذ الذين ظلموا
الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود.
الله تبارك وتعالى bayan kisoshi da suka gabata game da mutanen Nabiyullahi Nuh alayhi salatu wassalam da mutanen annabin Allah Hud alayhi salatu wassalam adawa kenan, Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ila samud akhahum salihah. Hakan nan muka aiko zuwa ga Samudawa dan uwansu Salih, kamar yadda bayani ya gabata a lokacin da muka yi magana game da adawa. Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da mu cewa wa ila adin akhahum hudan, dan uwansu ne aka aiko. Hakan nan Salih alayhi salatu wassalam, Allah tabaraka wa ta'ala yace Samudawa mun aiko musu da dan uwansu ne mutumin da suka sani, sun san asalinsa, sun san mutumin kirki ne, sun san ba makaryaci ba ne. Qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu, kamar yadda annabawa da manzanni suke yi, abinda suke farawa da shi shi ne tauhidi. Yace ya ku mutane na o abudullaha ma lakum min ilahin ghayru, ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta face shi, ma'ana shi kadai ya cancanta ku bautawa, ku kadaita da ibada. Huwa ansha'akum min al-ard wasta'marakum fiha, Allah tabaraka wa ta'ala shi ya samar da ku daga kasa, kuma shi ya ba ku damar raya kasar. Da izinin Allah tabaraka wa ta'ala kuke rayuwa a doron kasa, ya zanto kuna yin gine-gine, manya-manyan gine-gine, ya ni'imta ku da ni'imomi masu yawa waɗanda suke a bayyane da waɗanda suke a ɓoye. Kuna shuka abun shukawa kuma suna tsurowa, duk waɗannan izinin Allah ne. Idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama, sai hana kasa fitar da duk wani abun da ake shukawa, kuma babu dabarar da zai iya tsirar da wani abu in ba da izinin Allah ba. Duk waɗansu abubuwa da Allah ya halitta a bayan kasa domin amfaninku, ya ba ku damar ku raya kasar, ku yi rayuwa a kan kasa, wannan ni'ima, ni'imar Allah ce. Wannan Nabiyullahi Salih yana lissafo waɗannan abubuwan ne a matsayin dalili, dalilin da ya sa Allah shi kadai ya tantance a bauta mai domin shi ya samar da ku kudin nan bayin Allah ne kudin nan abun mallakan Allah ne sa'annan ba ku da wadatuwa ba ku da wadatuwa daga Allah ba wai kawai ya samar da ku bane balle ku ce to shikenan mun yadda ya samar da mu bayan ya samar da mu sai ne to ai bayan ya samar da mu din mu ne mu muke gudanar da al'amuran mu da kawunan mu a abubuwan da kuke rayuwar da shi nashi ne dan haka shi ya ba ku izinin ku dinga sarrafa abubuwan da ya halitta a bayan kasa wannan dalili ne na karan kanshi akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ya menene ya tantance abauta mai yace kar ku hada koma bayan Allah da Allah cikin bauta fala tushriku bihi fi ibadati فكما انه لا شريك له في جميع ذلك كما يدعى وجن سامر دكو وجن حليتكو باب ودا يتمكاوا الله وجن ين هكا باي دا ابوكين تاريا وجن سامر دا دنيا دا ابوبن دا يا حليتا الدنيا غبا دايا باي دا مي تيمكون سا cikin ciyar da ku da yake yi shayar da ku da yake yi arzuta ku da yake yi tunda Allah ba shi da abokin tarayya cikin waɗannan abubuwan gabaki daya to zalunci ne ku bautawa wani Allah imma ku kasance kuna bautawa wani Allah shi kadai ko ko ku dinga bautawa Allah alhali kuma kuna bautawa wani Allah duk nau'uka ne na shirka babu bambanci tsakanin mutumin da yake cewa la ilaha illa Allah amma kuma wa fi nafsil hal yana bautawa wani abin da ba Allah ba babu bambanci tsakanin sa da wanda shi kwata kwata bai yarda da la ilaha illa Allah ba shi yasa Luqmanul Hakim ya faɗa wa ɗansa yake inna shirka la zulmun azim zalunci ne mafi girma yin shirka da Allah don da wani dalili zaka rifinawa abinda shi ma abin halitta ne duk wani abin da ba Allah ba to Allah ne ya halice shi to me yasa zaka bautawa wani abin da ubangijinka ya halice shi kamar yadda ya halice ka kaga ka sanya ibada fi ghairi mahalli sai zan to ka aikata zalunci mafi girma yace Salih alaihi salatu wassalam yace fastaghfiruhu domin haka ku nemi gafarar ubangijinku wa tubu ilai ku tuba zuwa gare shi za ku ga cewa duk tasalsul wa'annan annabawa kowanne idan ya tafi wajen mutanansa bayan umartar su da tauhidi sai ya ce su yi menene su nemi gafara kuma su tuba su nemi gafara kuma su tuba inna rabbi qaribun mujib lallai ubangijina makusanci ne mai amsawa maluma suka yi muqarana tsakanin fadin sa cewa fastaghfiruhu wa tubu ilayhi da kuma fadin sa cewa inna rabbi qaribun mujib makusanci ne mai amsawa suka ce istighfari yawaita neman gafarar Allah da yawaita tuba zuwa ga Allah yana daga cikin sabubban da yake sanya addu'a ya menene ya karbu shi yasa yake fastaghfiruhu wa tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib lallai ubangijina makusanci ne kuma mai amsawa ay qaribun mimman da'ahu makusanci ne zuwa ga duk wanda ya kira shi du'a'u mas'alatin aw du'a'u ibada kamar yadda muka sani du'a'i na addu'a nau'i biyu ne akwai du'a'u mas'ala du'a'u mas'ala ita ce addu'ar da kake yi kake roƙon Allah wa'ansu abubuwa ya Allah ka biya min bukata kaza ya Allah ka yi min kaza ya Allah ka yi min kaza ya Allah ka bani kaza shine du'a'u mas'ala akwai kuwa du'a'u ibada ita ce addu'ar da kake yi wadda ba komai kake tambaya ba kawai yabon Allah kake yi shi ma addu'a ne kana yabon Allah ne kawai ba tare da ka tambayi komai ba wannan ita ce du'a'u ibada dan haka Allah tabaraka wa ta'ala mujibun yujibuhu bi ita'ihi su'alihi wa qabuli ibadatihi Allah tabaraka wa ta'ala yana amsawa ta hanyar bashi abin da yake tambaya muka faɗi jiya cewa abubuwa uku ne za su faru idan mutum ya roƙi Allah in ma a bashi abin da yake nema in ma a kawar mai da wani wato ibtila'i wadda da an kaddara zai same shi amma sanadiyar yawa addu'ansa shi abin da yake roƙon Allah daban ibtila'in da kuma aka kaddaro a kansa daban wanda shi bai san da shi ba da za a hada maka abin da kake roƙa din nan da wannan a baka abin da kake roƙa sa'annan a saukar maka da ibtila'in nan tare da abin da ka roƙa din da abin da ka roƙa din nan ba zai maka amfani ba ba za ka ci moriyar abin da ka roƙa ba idan kai la'akari da ibtila'in da haka yana daga cikin hanyoyin karɓuwan addu'a Allah ya kawar maka da waɗansu ibtila'o'in da baka san da su ba a maimakon wani addu'a da ka dage sosai kake yi kai kuma a tunaninka shi sai kake ganin ba amsa addu'ar ka ba a'a an kawar maka da wani ibtila'i ne wadda shi yasa yazo cikin hadisi cewa la yaruddul qadar illa du'a kaddara Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya gama rubuta kaddarorin mu gabaki daya abubuwan da za su same mu na alkhairi da na sharri masu farantawa da masu bakantawa duk Allah ya gama rubutawa amma kuma maluma suka ce kaddara idan lokacin kaddaran yayi la mahala kaddaran zai sauko saukowar kaddara a lokacin da Allah ya rubuta masa saukowa daban saduwarsa da wadda aka kaddaro aka rubuta kaddaran a kansa kuma wani abu ne wannan daban kuma duk da cewa duk wannan ya riga ya gabata cikin ilimin Allah cewa wani mun kaddara wa wani zai hatsarin mota a rana kaza a waje kaza amma zai yawaita addu'a ya riga ya wato gabata cikin ilimin Allah cewa za a yassare wa wannan bawan zai yawaita addu'a shi yana neman wani abu ne na bukatar duniya zai yi ta yin addu'a ya nace addu'an ya yawa sosai ya yi ta yin sadaka yake sanadiyar addu'an nan duk wannan sun riga misali nake baku duk sun riga sun gabata cikin ilimin Allah sanadiyar addu'an nan idan muka saukar da kaddarar za mu yi amfani da addu'an nan mai yawa mu kawar da menene mu kawar da kaddarar nan na sharri abu na uku shine a jinkirta maka lada a jinkirta maka ladar aikin da kake wato addu'an da kake yi sai zanto an jinkirta maka ladar kana ta yin addu'a kana ta yin addu'a amma ladan ba a baka abin da ka nema ba amma an ajiye maka ladan addu'an da kai ta yi baka yanke tsammanin wato amsa daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba jiya nake faɗa wa wasu ƴan uwa game da yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara rayuwar mutane da kaddarorinsu inna sa'ayakum la shatta abinda kowa zai zama gobe babu wanda ya sani. Sai kaga mutane sun taso tare, sun tafi makaranta tare, baka ga classmate din gwamna, gwamnan wani gari, classmate dinsa kuma shi yana tura abin nan baro yake turawa, a kori kura yake turawa, nan yake samun abin da yake ci yake ciyar da iyalansa. Amma kuma wanda suka zauna aji ɗaya tare a garin, shi kuma a wannan halin a cikin wannan rayuwar, shi kuma shi ne gwamnan garin. Kaga Albauna Shafi'a ko? To haka Allah yake tsarawa. Salamarka, zaman lafiyarka, shi ne ka yadda da abin da Allah ya baka na kasanka. Mutanen da Allah ya yi masu fifiko a kanta kuma, ka yadda cewa Allah ne ya ba su. Kuma ka nisanci yin hasada. Domin shi idan mai hasada ba da ma'aboci ni'ima yake fada ba, yana fada ne da wa? Da Allah, wanda shi ke rabawa. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Allah tabaraka wa ta'ala shi yake rabawa yadda ya ga dama. Sa'annan a cikin kowane hali ka gode wa Allah. Akwai wadda talaka ne, ana ganin shi a masallaci masha Allah, ana ganin shi a wajen wa'azi masha Allah, rayuwarsa babu bata, babu ketare haddin Allah masha Allah, da za a jarabce shi da wadata, da an neme shi a masallaci an rasa, da sarar rayuwarsa ya canza, da ya zanto mutum wani kala daban. Kai ka ce wannan wai ba wani bane wanda muke sallah tare a masallacin anguwa, shine yanzu ko kama da musulmi baya shi. Kaga raguwarsa a talaka ya fi mai gina, ya fi alkhairi. Akwai wanda kuma Allah ya duk jarrabawa ce, mutumin da Allah ya mai buɗi ya bashi dukiya mai yawa, jarrabarsa Allah ya yi, jarrabarsa Allah ya yi. Shi yasa a shari'a ma ba ka fatan a baka irin dukiyarsa sai da sharadi ɗaya, idan ya zanto dukiyar da aka bashi ɗin na halal ne kuma yana ciyar da dukiyar fi sabilillah. Kun manta da kissar wannan matar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin da tana riƙe da a cikin hadisin mutane uku da suka yi magana fil mahad, banda Annabi Isa wadda mahaifiyarsa ta kawo shi ba ta da miji, kawai aka ganta da jariri, aka ce mahaifinki ba ba mutumin banza ba ne, mahaifiyarki ba karuwa ba ce, ce ya za ki zama haka? Kaga ita a fakaice akwai abin da ake faɗa mata, ko mahaifinki ba mutumin banza ba ne, mahaifiyarki ba karuwa ba ce? Kaga idan aka yi shuru a nan akwai jumla ta uku, a ce ya aka yi kika zama shi ba ita ba, wannan jumlan ba faɗe ta ba, amma by implication ai ce ya aka yi kika zama tunda mahaifiyarki ba karuwa ba ce, to wa zai kubutar da ita? Babu. Sai ga jinjirin yana wanke mahaifiyarsa kuma yana bayanin kansa. Daga ciki akwai wata baiwar Allah da manzo Allah ya bada labarinta, tana rike da jinjiri. Sai wani mutum ya zo wucewa akan a cikin ado mai tsada akan doki cikin kasaita da alamar wadata, sai matar ta kalla ta ce, sai ta kalli wannan babban mutumin da alamun dukiya da arziki da kasaita, sai ta ce ya Allah ka sa dana ya zama kaman wannan. Tana shayar da shi nono ne. Bace ya Allah ka sa dana ya zama kaman wannan. Sai ya cire nonon, sai ya waiwayi mutumin. Sai ya kalli wanda ake cewa Allah ya sa in ya girma ya zama kaman wannan. Sai ya ce Allahumma la taj'alni mithlahu. Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya magana a bakinsa. Ya Allah kar ka sa in kasance kaman wannan. Dan haka ba duk abinda kake ganin yana walƙiya ba duka bane wato alkhairi ba. Dan haka wanda Allah ya wadata shi cikin jarrabawa yake. Wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya takaita samun sa shi ma cikin jarrabawa yake. Wancan zai lissafi shi yasa a cikin wani azar ma talakawa za su shiga aljanna shekara 50 masu dukiya suna nan ba su gama lissafi ba. Hukum talakawa sun ma manta da sun shiga aljanna, sun manta da duk wahalhalun duniyan nan, amma wayannan kuma ba su gama lissafin ina ka samo kuɗin kuma ina ka menene ina ka kashe. Akan dukiya tambaya biyu za a maka, ta ina ka samu kuɗin kuma ta ina ya aka yi ka menene ka sarrafa kuɗin. Amma duk da haka shin akwai wanda yake son ya ci gaba da kasancewa talaka? Za ka daɗe fa kana duk da haka ba wanda yake son ya zama talaka ko? Duk da haka babu wanda yake son ya zama talaka. Akwai dalilai daban-daban kuma da suke nuni da cewa waɗanda Allah ya ba su dukiya kuma ya ba su, ka san akwai waɗanda su masu gadin dukiya ne. Za ga mutum Allah ya wadata shi, Allah ya mai buɗi iya gwargwado, amma idan ka kalle shi ka kalli iyalansa kai ka ce a gidansu aka fara tarihin talauci. Shi karan kanshi jin tsoron kashe kuɗin yake yi. Akwai waɗanda idan Allah ya ba su dukiya, waɗanda dalilai suka nuna cewa suna daga cikin mutanen da za su shiga aljanna da wuri, su kuma su ne waɗanda suka ciyar da dukiyarsu fi sabilillah. Akwai waɗanda hadisai suka nuna ma Allah tabaraka wata'ala zai arrafa ni'imarsa akan wani bawa, yace na ba ka dukiya masu yawa mai kai da su, yace ya Allah ne na taimakawa marasa galihu ne. Akwai wannan mutumin da khususan hadisi ya zo akan cewa shi zai faɗa wa Allah cewa mutane sukan karɓi aron kuɗi a wajensa domin bukata, to yana da yaron aikinsa wanda yake baiwa aikin bin mutanen. Idan ka ce ba na aron miliyan ɗaya zan biya ƙarshen wata, to shi yana da ɗan aiki wanda zai rike dukkan ranar alkawarin da kai za ka biya. Idan lokacin yayi yaron ya san wani ogana bin shi kaza zai biya ƙarshen wata, wani ogana bin shi kaza zai biya bayan wata biyu, zai biya bayan sati, to wannan yaron shi ke bin mutane yaje ce alkawarin da kai wa oga cewa za ka biya shi bashinsa. Amma ya bai wa yaron wani standing order, yace duk mutumin da kaje ka fankwasa mai kace yau ni fa kai alkawarin za ka biya kuɗin nan. Mutum mutum yace kash wallahi har yanzu kuɗin nan ba su samu ba. Yace muddin mutum ya ce maka bai samu ba ka ce mai na yafi. Yace ya Allah ni haka nake da dukiya na duk wanda na taimakawa. Shi yasa haramun ne a musulunci kaga mutum yanzu in zai same ka yace da Allah taimaka min da kaza babu abin da za a ci a gida, yana neman ka bashi aron kuɗi, kaga raci ne ya kawo shi ko damuwa ne ya kawo shi. Babu mutumin da yake da yawa da yake da wadata yake da abin da zai biya bukatun kansa da shi wanda kuma zai je ta cin bashi in dai mai hankali ne. To idan mutum ya zo ya nemi bashi domin wani hali da ya shiga na tsanani, shi yasa aka tsananta haramcin riba. Yana cikin damuwa aka hana ka ka kara ɗaura mai damuwa. Shi yasa riba zalunci ne. Mutum yana cikin damuwa ya zo neman mafita, kai kuma sai ka bautar da shi ka kara ɗaura mai damuwa. Kace babu matsala dubu 50 ko zan baka dubu 50 zaka biya yau ƙarshen wata, in ka tashi biya zaka biya dubu 60. Wannan haramun ne. Shari'a sai ya ɗaurawa mai bayar da aro da wanda ke karɓan aron ya ɗaura masa nauyi yace kai mai bayarwa idan aka nima a wajenka kana da shi ka bayar kai da ka karba an daura maka nauyin wajibi in lokaci yayi ka ne ka biya kuma Allah yace idan kana da kyakkyawan niyyar zaka biya Allah ya ce zan taimaka maka yana daga cikin mutanen da Allah ya rantsi yace zan taimaka wa wayansu kallan mutane uku daga cikin su shine wanda akwai haƙƙin mutane a kansu kuma tsakanin sa da Allah yana son ya sauke wannan haƙƙin Allah yace na rantsi zan taimake shi ba wanda yake karba da niyyar ba zai biya ba to kaga wancan sai yace in ka je wajen mutum nema in yace ba ni da shi ka sanar da shi cewa to a mai gida ya bada umarnin cewa in dai ba kudin ba su riga sun samu ba ya yafi Allah yake abin da kake yi kenan kake yafi wa mutane haƙƙinka a kansu yake to ni na fi cancantan in yafi ni kai ma na yafi ma ka tafi aljanna kaga wannan zai shiga aljanna an yafi mai Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu arda ya taba fitar da kuɗi fi sabilillahi za ta fi yaki akwai karancin makamai akwai karancin abin nan abun hawa ya ciyar da dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma dharra Usman ma amila ba'da al-yawm babu abin da zai iya cutar da Usman ya shiga tsakanin sa da shigar aljanna bayan yau din nan sanadiyar wato tsabagen ciyar da dukiya ciyar da dukiya yana daga cikin dalilan da yasa ranar tashin alqiyama Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu arda za kira sunansa daga cikin daga kofofin aljanna gaba daya ana cewa akwai sunansa a list din can list din farko na biyu na uku na hudu na biyar shida da bakwai duk ana kira sunansa a gate din kuma mutum da yare amma idan mutum ya tara dukiya ta hanyar haramun ko ko a ya tara ma ta hanyar halal amma kuma ya ta yin barna ni'mar Allah yake yakan Allah da shi domin Allah ya arzuta shi ba inda ba zai iya tafiya ba a doran kasa ya yi barna ya dawo ba inda ba zai ba abinda ba zai iya yi ba na barna da kudinsa da makamancin hakan to wannan ibtila'i ne sannan ga haƙƙin Allah a cikin kudin fitar da zakka akwai waɗanda idan suka lissafa zakkansu suka ga yawan domin yawan dukiya asalin shi zakka ba abu ne mai nauyi ba yanzu zakka kamar miliyan goma ne da wani abu ko a lissafin miliyan nawa a lissafin gold idan miliyan goma ne zakka nawa za a fitar kenan ɗari biyu da hamsin to kana da miliyan goma aka ce ka fitar da 250 su ɗaya a shekara ba ya kamata ya gagare ta to amma idan kana da biliyan 30 biliyan 15 biliyan kaza biliyan kaza a lokacin da aka lissafa zakar aka lissafa abin nan 1/40 din kamar mutumin da yake da biliyan 40 zakar nawa zai ciyar zai fitar biliyan daya ke biliyan daya ina ba zai yi ba sai ka kan kudin yayi bi yayi wa sai ki fitarwa to wannan kuma yana da bayani da zai je a gaban Allah kaga shi ma ga dukiyar Allah ya bashi amma kuma ya kasa fitar da ni haƙƙin Allah a fitar da zakkan nan fa motocin da kake hawa idan da ce motocin hawanka za su kai na biliyan misali na biliyan ɗaya da rabi babu su ba cikin lissafin zakkan fa ba ce ka lissafa abubuwan rigunan da kake sakawa gidan da kake da za ka gina anguwan nan shi ne a matsayin gidan zamanka da kai da iyalanka anguwan nan kai kadai ba ce ka lissafa shi daga cikin menene ba zakka ba fa a'a kuɗi ne rarar kuɗi da kake da shi sa'annan ma da sharaɗin ila hala alaihi alhaw sai shekara ya zagayo kuɗin ba su ragu ba amma kuma sai ka ga mutum bai fi da haƙƙin Allah kaga wani zai yi wa Allah ya san cewa in aka baku kuɗin ba za ka fi da zakka ba sai fidda kai daga cikin mutanen da za su sha azabar rashin fidda zakka ranar tashi alkiyama sai bai baka kudin ba. Da haka kowane hukunci ka gani akwai menene, akwai hikimar Allah a ciki, akwai menene, akwai hikimar Allah tabaraka wa ta'ala a ciki. Sa'annan wasu lokutan abinda Allah ya baiwa wani wanda kike kallo din nan, duk da cewa kuskure ne a cikin abin da ya shafi rayuwar duniya, ka dinga kallon mutanen da suke sama da kai cewa ni tare muka zama university, gashi shine gwamnan gari kaza, wani tare da shi muka zama makaranta, gashi shine chief justice din gari kaza, wani shine attorney general din state kaza, wani shine attorney general din waje kaza, wani shine mai baiwa shugaban kasa shawara, kuma tare muka zama makaranta. Duk lokacin da kake wannan ba za ka taba godewa Allah ba. Idan kana son ka godewa Allah, ka duba mutanen da kai kuma ba su kai ka ba, mutanen da ba su kai ka ba. Sa'annan wasu lokutan abinda Allah ya hana ka din nan ya baiwa wani, da za a nuna maka irin kalubalen da wancan da aka baiwa abinda kake son irin sa, za za a nuna maka irin kalubalen da yake fuskanta a rayuwa da dukiyar da ke tare da shi, sa'annan a baka offer din irin wannan dukiyar, ba za ka karba ba, ba za ka karba ba. Kai Allah ya rufa maka asiri, ka haifi ƴaƴanka, ka ba su tarbiyya, sun haddace alqur'ani, suna karatun alqur'ani, suna maka biyayya, suna mahaifiyarsu biyayya, da mutanen anguwa da ƴan uwa da abokanan zama, abokanan arziki, duk sun ana san barka da irin tarbiyyar da Allah ya sa ƴaƴanka suka samu. Wani wanda kake kallonsa da nima a bani irin kuɗin wani, ƴaƴansa gabaki ɗaya drug addict ne. Akwai wani ɗan uwa da aka taɓa kai mai ɗalibai, an kai su ƙasashen waje, an kai su ina da ina, sun kasa yin karatu domin drugs. Wani ɗan uwa ɗaya daga cikin malamai aka kai mai, ba faɗa mai matsalan yaran ba, ce malam ka taimaka yaran nan za su zauna da kai a Sudan. Ya kama masa gida, aka sa su a makaranta, ya ce nakan je wajen jiba-jiba in je in duba su don su san cewa ina kusa. Yake kai wata ran naje na same su da short knickers, suna kokarin hawan bangon gidan, bango suna cikin ɗaki, amma wai bango za su hawa, yake me kuke wai hawan bangon nan za mu yi a karamar Allah. Sai ka ce ka tangaru kawai dai san menene san sha. Iyayensu babu yawan dukiya da za a nema su bayar domin yaran nan su fice daga cikin wannan halin da ba za su bayar ba. Damuwarsu a rayuwa duk da dukiyar da suke da shi shine irin halin da waɗannan ƴaƴansu suke ciki. Don haka babu mutumin da a rayuwa kake ganin shi bai da irin nashi menene, irin nashi kalubale da yake fuskanta a rayuwa. Sa'annan wannan ita ce sunnan Allah a cikin wannan rayuwar da muke ciki. Domin haka Nabiyullah Salih ya ce wa mutanensa, ku nemi gafarar Allah, ku tuba zuwa ga Allah, lallai Ubangijina makusanci ne kuma mai amsawa, yana amsa addu'a. Idan mutum ya tuba ya nemi gafararsa ya roke shi, yana kusa kuma zai amsa.
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
Suka ce ya Salih, qad kunta fina marjuwan qabla hadha, lalle ka kasance a cikin mu abun burgewa da kuma tsammanin alkhairi kafin yanzu. Kaga makar magana ko الإمام سعد يقول قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنبع دا منا ثمان ذاك زنتو ما أبوتي هنكلي دا أمباني ما نام مغانا سكينا كاغا سنة جيبا منزن الله ما يجن الله سنة جيبا شدرشن درشن هنكلي ليه فنسا ليه فنسا ديني يا كرا تزوى كأيت الله shirin su zuwa su kadaita Allah narju kunna narju wa nu'ammil fika al-aql wa an-nafa yace wa hadha shahadatun minhum li nabiyihim salih yace wannan shaida ce daga wajen su zuwa ga annabin su salih cewa annahu ma zala ma'rufan bi makarim al-akhlaqi wa mahasin ash-shiyan sun san cewa mutum ne wanda yake da halaye kyawawa wa annahu min khiyar qaumi kuma yana daga cikin zababbu daga cikin al'ummarsa walakinnahum lamma ja'ahum bi hadha al-amr alladhi la yuwafiqu ahwa'ahum al-fasida amma a lokacin da Allah ya bashi wannan sakon na manzanci na ya kira mutare zuwa ga kadaita Allah wanda kuma wannan kiran bai dace da san zuciyarsu ba قالوا هذه المقالة التي مضمونها أنك قد كنت كاملا سيزك فإيوانا مغانا ودك يروبن شوى دا كاكا سنشي متنمي كاملا والآن أخلفت ظننا فيك ينزو ذاتو دمجي مكا دا أشي دا علاما كسفورين ذاتو دمجي مكا أدا دا ونن أبنك كذور شي ينزو وصرت بحالة لا يرجى منك خير yanzu ka zanto a cikin wani halin da ba ma tsammanin wani alkhairi daga gare ka wa dhanbuhu ma qaluhu anhu wa huwa qawluhum yace laifinsa shine abinda su da kansu suka faɗa abinda su da kansu suka faɗa game da shi shine atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una shin kana son ka hana mu bautawa abinda iyayenmu kakanninmu suka kasance suna bautawa sannan su a ganin su wannan wato abun suka ne ga shi nabiyullahi salih da ya kawo wannan zancen cewa abubuwan da iyayenku da kakanninku suke bautawa kuma bayan Allah shirka ne ku dawo ku kadaita Allah tabaraka wa ta'ala da ibada atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wannan dama sunna ce ta mushrikai kuma akwai mutane masu yin koyi da irin wannan sunnan a yanzu wanda mutum idan ka zo ka ce mai ai abu kaza ba haka ake kake yin shi addini ba yake ai shi kakan shi waliyin Allah ne kuma haka yayi har ya koma ga Allah akwai wani dan uwa da muka yi karatu da shi jika ne daga cikin jikan ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sufayen kasar nan kuma shi ɗalibin ilimi ne malami to mukan tattauna masail da shi ni na san ba sufi ne amma kuma ba zan yi ɗaki na ɗaya da shi ba na bujiro mai da abubuwan da sufaye suke yi na bid'o'i da makamancinsu amma a cikin tattaunawa wasu lokuta shi na san ba sufi ne shi kuma ya san mene ne aqidata shi yasa abin yake ba shi mamakin yadda nake zama da shi kuma nake kyautata mu'amala da shi wata ran ya taba faɗa min cewa yace ustaz nace na'am yace wallahi da ahlus sunnan nan za su kasance kamar ka ne ba kamar wayannan ma kasan da kuke da su a garin mu ba yace da duk bidiyoyin nan da baki daya sun kawo shi wayancan ma kasa ne ba za su ma saurare ka ba amma ni bin shi a hankali nake yi
ba zan ma tabo ba zan taba bude wannan maudu'in da kaina ba ba zai yi ba kuma sai Allah ya jarabce shi da shi bai yadda akwai wani mai hankali a duniyar nan wanda ya kai ne ba bai yadda ba bai yadda ba yake shi dukkan da yaje ya ga abun mamaki a jikin wani bawan Allah yake ni yake fara tunowa so da yawa yakan kira yace ga wani bawan Allah nan fa yana dan kama da kai ne dan kama babbe ba kai wani ba to shi da kansa yakan dauko waɗannan masayidin wasu lokuta in ya dauko wasu lokuta sai ce baba ma'ana shi wannan babban malamin tarika yace yana daga cikin wa'azukan da baba yake yi baba yakan fadi kaza 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 sai ya gama fadi san ce mai ayya a lokacin shi baban shi kakan kenan babban malamin tarika lokacin ya rasu shahararren malamin tarika ne a mustawa daula san ce mai ayya Allah jikan shi Allah jikan baba su sun iya fahimtansu da iliminsu kenan tsakaninsu da Allah neman yardan Allah da suke yi kenan da wa'annan ilimin da wannan ilimin da suka yada amma kai ka san da hadisi kaza in ga jawo hadisi da larabci sai ya karasa ba sai na mai fassara ba ce kai baka ga ya ci karo da wannan maganan da baba yayi ba amma bayan nayi baban addu'a ba kuma na fahimtar da shi cewa shi baban nan kuma haka ne gaskiya fi sabilin lahi wa'annan mutanen za ka ga tsakaninsu da Allah akwai mutumin da za ka ga salon wa'azinsa iya abin da ya sani kenan akwai mutumin da ka san son zuciya ne yanzu mutumin da ya zo ya ce maka ni ina bai wa Allah umarni kai za ka yi ka ce mai tsakaninsa da Allah yake wannan ɗaya biyu ne in ma makaryaci in ma mahaukaci in mahaukaci ne to ahwan in makaryaci ne kuma zai je haɗu da Allah akwai masu faɗa abubuwan da suka ga wannan mutum zai ce maka akwai wani muridinsa yana son ya haifi ƴaƴa maza bai haɓa wayannan abubuwan an rubuta su a littattafai su ne wayannan abubuwan da suka jawo rikice-rikicen nan da kuke ji na baya-bayan nan a wajaje kamar su Kano da sauransu littattafan nan da ba zai yi a zo a ajiye littattafan al'adun sunna ne kani ake iya ajiyewa a karanta daga farko har ƙarshe da microphone ba abu koyewa ce kaga littattafan wayannan littattafan batulai din nan ba yi bai yi a karanta a fili dan wallahi dan aka karanta a fili mafiyan gaba ɗaya watsewa za su yi su ce ko ɗan iska ne batar da mu za ku yi kaga littattafan wayannan ɗan batulai din nan da kuma littafin shi'a bai taɓa yiwa kai ka taɓa ganin wani majalisar shi'a ana yi da microphone duk duniya na ci don abubuwan da suke ci ba za su karantu ba shi yasa abubuwa ne na khawas a tsakaninsu ne wani ɗan uwa yake faɗa min a kwana nawa da suka wuce wani magajin wani babban ɗan malamin sufiya a Najeriya nan yace na gan su a airport za su yi tafiya ya san mahaifina muka kamanni ya gani yake kai dan malam wani ne yace eh yace to masha Allah ya mahaifinka to kaga yace da shi yace muna tsaye aka kira flight din su yace za su tafi da shi da muridinsa yace sai yace zo mu yi addu'a sai suka zo kusa da juna haka suka martsi juna haka sosai yace ni ina tsaye ina kallon su ya ake yin addu'a wannan ya nuna wannan ya tsa haka suna kallon juna alhamdulillahi rabbil alamina kai ne rabbil alamina din ni kuma ni ne rabbil alamina din arrahmanir rahim haka suke nuna wa juna yatsa wannan ya nuna wannan sun matsa haka sun tsaya sosai haka dan wannan da nake magana shi yana zuwa zaman tafsirin nan yace na rantse da Allah gaba na aka yi wannan haka aka karanta su iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan shi ita ce aqidar wahdatul wujud komai Allah ne a tada tsutsa da ke cikin bayin gidanku Allah ne karnuka da aladu duk alloli ne to da wannan aqidar da aqidar nasara da suke cewa alloli uku ne wanne yafi sauki ba gwamma aqidar nasara ba ba gwamma kaje ayi ta tsalle da kafe da kai ranar lahadi ba da wannan iskanci to shi wannan bawan Allah in yace baba yana cewa kaza cikin wa'azinsa in ya kawo cancin to Allah ya ji kansa tsakaninsa da Allah iya ilimin sa kenan iya fahimtar sa kenan amma kuma da hadisi fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi kaza in na jawo farko hadisi sai ka rasa sai ce hakan nan da nake faɗa muku kamar yadda ka san an yaye mai wani abu gaskiya ne sai ki to yanzu kaga shi baba fa bai da matsala domin tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun abubuwan da yayi tsakanin sa da Allah iya ikhlasin sa yake son mutane su fahimci Allah da wannan iya fahimta su kine yake kiran mutane ya hada su da Allah amma kai yanzu ka san hadisi yanzu zaka rike magaran baba ne ko zaka rike hadisi ai zaka rike hadisi ne yake to yanzu aikin da ke akan ku yanzu adalci da ku za ku yi wa baba shine ku yanzu ku dinga yada waɗannan hadisan da ku kuka sani yanzu domin ni na tabbatar da cewa da baba ya san da wannan hadisin ba zai faɗi wannan menene ba wannan maganan ba a cikin ɗaya daga cikin irin wannan tattaunawar ne yace da sauran ahlus sunnah gaba ɗaya za su kasance kamana da an kawo da bid'a gaba ɗaya bai san ni ma ɗin zafin kan nawa ya ɗan rabu a lokacin da muka haɗu da shi ɗin danja ina ya fara jinin ala ayyat hal daga ina muka tafi can daga zancen cewa iyayenmu kakanninmu iyayenmu ya dan uwa abinda mahaifinka kakanka yayi kaga irin wannan sallan da daga ruku'u zuwa sujjada wallahi in Allah ya ga dama sai karba daga hannun kakanka iya yadda iya kenan kuma zai iya yana da kwarjini ba wanda yake tunkarar sa yace baba wannan sallan fa baba wannan kaza fa domin kwarjinin sa an kasa faɗa mai shi kuma tsakanin sa da Allah zaka bai ana yana jin kabbaran farko na kiran sallah dama kafin a kira butar alwalarsa yana gefen sa ka ce mun wannan bai tsoron Allah ka ce mun wannan bai san Allah kurakuran sa Allah sai ya gafarta ya karbi ibadar sa amma kai kuma Allah ya sanar da kai ilimi sai ka dinga kafa hujja da wannan to wallahi zaka sha wahala shi yasa Allah yake wayannan al'ummomi ne da suka gabata laha ma kasabat abubuwan da suka yi nasu ne abubuwan da ku kuka za ku aikata shi ne Allah zai tambaye ku kuma Allah ba zai tambaye ku game da abubuwan da su suka menene ba suka aikata ba daga za a ga mutum abin nan komai da zin zai amfani da duk a rayuwarsa yana yin amfani da sababbin abubuwa da aka kirkiro ne amma idan aka zo batun addini yana yin referencing ne da kakan shi irin kayan da kakanka yake sakawa irin shi kake sakawa kakanka ya amfani da wayan salula ko android ko kuma samsung ko kuma iphone me yasa kake amfani da shi amma da yake addinin Allah aka rena in ka ce mutum kaza sai ce ai kakansa sai ce ai babansa duk wayannan ba ni zani bane mushrikan farko haka suke yi shi yasa ake bayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin domin mutaren makka ma haka suke ce haka kawai kai yaron nan da yaushe aka haife ka ba mu muka karmo abin nan auren mahaifinka ba mu ka biya sadakin mahaifiyarka ba yaron da mu muka biya sadakin mahaifiyarci fa wai shi zai faɗa mana cewa kaza da kaza da kaza abinda ake tun kakanni to yin wani abu tun kakanni ba dalili bane a addini suka ce akan hana an na'budu ma ya'budu aba'una wa inna la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murid kana son ka hana mu bautawa abinda kakannin mu iyaye da kakanni suke bautawa lalle mu ba muna cikin shakka matuka game da wannan abin da kake kira mu zuwa gare shi muna da shakka mana ba sai da gaskiya yake menene ba gaskiya yake yi ba kala ya kauni
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير
يتي يا متانينا يا قوم أرأيتم in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma ya mutane na ba ku ganin idan na kasance akan wata hujja bayyananniya daga wajen ubangiji na akan wannan kira da nake muku cewa ku ga dai Allah ku bauta wa Allah shi kadai ku bar bautar wa'ansu abubuwa wadanda su kuka kago da kawunan ku wa atani minhu rahma kuma ubangiji na ya bani daga gare shi ya bani wata rahma rahma anan ita ce risala ya rahamce ni cikin mutane da baki daya zabo ni ya bani wannan rahma faman yansuruni min Allah in asai to wane ne zai taimaka min a wajen Allah idan na nemi ni idan na saba wa Allah fama tazidunani ghayra takhsir kukan babu abin da zaku kara min face hasara idan na biye muku ba abin da zaku kara min face hasara wannan aya yana da cikin dalilai da suke nuna cewa idan ka tsinci kanka kaga zaman nan da muka yi garin daman Allah ne sai mu gode wa Allah alhamdulillah idan ka tsinci kanka akan shiriya koko Allah ya datar da kai ana kiran salloli biyar kana tafiya a yi sallah da kai ana yin wa'azi in ya taba ka ka ji ka tabu ka ji tsoron Allah kana yin sadaka Allah yana datar da kai abubuwa da dama wanda Allah addini ya umarni da shi sada zumunci kyautata wa iyali amma hana zalunci duk wannan abubuwan ka tsinci kanka a cikin waɗanda suke yi to ka gode wa Allah rahma ce daga ina daga Allah baiwa ce wallahi yadda zaka san baiwa ce idan ka kalla za ka ga idan kyau ne za ka ga akwai mutanen da suka fika kyau a fasali a zahiri ba su akan irin wannan abin da kake shi idan dukiya ne idan dangi ne idan matsayi ne za ka ga akwai mutanen da suka fika irin wayannan abubuwan amma kuma ba a basu wannan ba a musu wannan baiwar da Allah ya maka ba shi yasa idan ka ga mutum akan rashin daidai koko wani wanda Allah ya jarabce shi da wani abu na wato na rashin da'a ga Allah wani abu na sabon Allah musulmi Allah ya jarabce shi da wayansu abubuwa na sabon Allah kar ka yi mai dariya domin tsoron kar Allah ya jarabce ka da ni da irin wannan halin da ya kasance a ciki bal maluma suka ce mafi yawan mutumin da yawa wani izgini akan wani jarrabawa na sakon Allah to ba zai bar duniya ba sai an jarrabce shi da irin wannan sakon akwai ɗaya daga cikin magabata ɗaya daga cikin a'imma ba zan tuna sunan shi yanzu ba almuhim aka ce suna cikin tafiya da wayansu tawagar wayansu mutane dare yayi sai aka yi bacci wannan babban malami ne da shi da ɗansa domin irin tarbiyyar da yake wa ɗan nasa da dare yayi din da cewa ana kan tafiya ne an gaji aka zo aka yi masauki a wani waje aka kwanta cikin dare da shi da ɗansa sai suka tashi suka yi alwala za su yi nafila sauran mutanen kuma suna nan suna sharar bacci sai ɗan nasa ya kalle su masu baccin sai ce wa'annan yanzu haka za su yi ta yin bacci su ba su san su tashi su yi kiyamun laili ba baban sai ya ce mai yabni ya ce ya kai ɗana in ma ka yi sallah ko kuma ka yi shuru a kan wa'annan babu ruwanka da su da baccin ma kai ma ka ci gaba da yi da yafi maka alkhairi akan wannan magana da kake ne kake fadi akan su so idan kaga mutum cikin wani hali na jarrabawa sai ka ce nagode wa Allah wanda ya mun falala ya kare ni daga irin abin da ya maka jarrabawa da shi ba abin dariya bane wannan shine abin da shari'a ta karantar da mahaukaci masu takon hankali da makamancin su wadanda za a ga mutum abubuwan da mutane suke yi wanda mutum yana cikin hankalinsa da ba zai yi ba sai ka ce alhamdulillahi alladhi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila wadama ce ne ka gode wa Allah akan ni'imomin sa akan ka domin kai ma baka fi karfin fa Allah ya maka irin wannan jarrabawa ba so duk lokacin da kaje wani cikin wannan jarrabawa wanda kai kuma Allah ya baka wato al-afiya ya kare ka daga wannan jarrabawa sai ka gode wa Allah domin kai ma baka fi karfin Allah ya sanya ka cikin irin wannan jarrabawan ba baka yalo inta yace wa ya qaumi hadhihi naqatullah
وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز
وأخذ الذين
ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود
anan zamu dafa aya bi billahi tabaaraka wa ta'ala idan Allah ya kai mu wannan ayoyin da an rama ya karanto ayi ne da suke bayani akan aya da Allah ya kawo wa mutanen nabiyullahi salih suka nemi a basu aya su suka faɗi irin ayar da suke so suka ce a fitar musu da taguwa daga wani dutse ka duba ba suka ce duk da haka ba su imani ba wai su abinda za a yi domin su yadda suna son su ga taguwa kai ka san dutse bai haifan dabbobi ai amma suka ce su a fitar masa da taguwa daga dutse so aka ba su sharuɗan da dole su bi idan aka yi abinda suka nema Allah tabaraka wa ta'ala yayi da abinda ya biyo baya bayan ba fitowar wannan taguwar ce za mu yi bayani a kansu da kuma yadda suka soke taguwar suka kashe wannan su ne abubuwan da za mu yi bayani a kansu gobe bi innallahi ta'ala na alaihi salam riba duk sati za ka dinga bashi 5,000 sannan 100,000 nashi na nan a matsayin mai kenan a matsayin kuna da yarjejeniya da fahimtar cewa ya baka 100,000 za ku yi kai za ku yi abin da ake cewa mudaraba akwai abin da ake cewa mudaraba ni ina da kuɗi amma ban da lokacin da zan je in yi harkar saya da sayarwa kai kuma kana da lokaci sai in baka kuɗi kai ka san harkan kasuwanci sai in baka kuɗi sai ka je ka yi kasuwanci, ka je ka juya kuɗin, sai mu dinga raba riba da kai. Idan irin wannan ne babu laifi, amma idan akan cewa ƙarin kuɗi ya baka, amma kuma zai dinga karɓan interest ɗin 5,500 a kowane sati, amma kuma kuɗin shi ne 100,000 ɗin nan suna nan. A matsayin mudaraba ko a matsayin aro? Sai ka dawo da duk. A wannan haramun ne. Wannan haramun ne qat'an. Amma akwai mafita ai mai zai hana. Tunda kana iya kawo zai iya kawo 5,500 ɗin nan kenan yana samun riba ko? To me zai sa me zai hana a bita halattacciyar hanya? Ni ina da miliyan ɗaya, akwai matasa su biyar sun iya harkan kasuwanci, kuma 200,000 zai ishe su juyawa. Maimakon in ba su 200,000 a matsayin aro, in yi tattatsar su kuma 200,000 nana nan, ai na bautar da su kenan. Wannan haramun ne. Sai in ba su 200,000 mutane biyar, akan cewa irin wannan amana ake yi, amana za ka yi disclosing na ci riban 10,000 a wannan satin, zai iya yi wa sati da zai biyu ba ya ci riban 7,000, zai iya yi ci riban ma kasa da haka, kuma zai iya yi wa ci riban fiye da 10,000 da ya fara ci a satin farko. So in aka samu riba mai yawa za a raba kuɗi mai yawa, in aka samu kaɗan za a raba menene kaɗan. Mafhum, wannan shine ita ce hanyar da ta dace. Amma ka karbi kuɗi ka dinga bayar da abin nan, wannan a matsayin kana ba da abin nan kenan, kuɗin ruwa kenan, sannan ka zo ka mayar da wato asalin kuɗin, wannan haramun ne. Allah ya kare mu, bai kamata mutum ya karbi irin wannan ba, kuma bai kamata mutum ya bayar ba. Sannan akwai kuskure da mutane suke yi, mutum zai yana ganin cewa ai ni in na yadda, tunda ni na yadda ba laifi. A'a, yaddarka shari'a ce ba ta yadda ba, da haka kai yaddarka cewa zan biya, ni na yadda zan biya 500 a wata a sati, misali na yadda zan dinga biya ɗin, yaddarka ɗin shari'a ta haramta, shari'a ba ta yarda maka ka yadda ba. Sannan dai ba karaban abu bane cikin abubuwan da ake yi na sabon Allah gabaki ɗaya. Ban tunanin akwai wanda Allah ya ce, Ibnu Abbas ya ce ranar tashin alkiyama wanda yake mu'amala da riba za a bashi a lokacin da ake cikin wannan tashin hankali ba na kayar da mutane a kiyama. Mutane suna abin nan running helter skelter, kai kuma za a zo a baka makami, sai ce wannan kuma makamin da za a bashi mashi, sai ce wannan kuma na menene. Ibn Abbas cikin tafsirin Ibn Kathir yace sai a ce mai ai Allah ya ce menene, fa'zanu bi harfin min Allah, ku yi shirin yaki, ku yi shelar yaki da Allah idan kuka ke yin mu'amala, kuka fasa yin mu'amala da riba, kai kuma sai ka fa sai ka ci gaba da yin mu'amala, kenan kana da shirin zaka yaki Allah kenan. To ga makami yanzu, tunda an tashi mutane kiyama, to yanzu ga kaga Allah, ga makami je ka yaki Allah. Akwai tashin hankali da ya kai wannan? Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu abubuwan da muka faɗa, waɗanda suka dace da littafin Allah da sunnar maiki sallallahu alaihi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana gabaci daya. Abubuwan da suka kasance kuskure, Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana gabaci daya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mana ikhlasi cikin abubuwan da muke aikatawa da abubuwan da muke faɗi. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu da aikata kyawawan ayyuka a cikin wannan wata mai alfarma karbabbu. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala bukatunmu na alkhairi, Allah ka fi mu sanin su, ya Allah ka biya mana su gabaki daya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare shi cikin musulmai, ya kai haske kaburburarsu, ya lulluɓe su da rahmarsa idan namu lokaci ya yi. Allah ya sa mu cika da imani. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi amfani da mu wajen yaɗa wannan addini, ya yi amfani da mu wajen ɗaga tutar sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Ya Allah ka zaunar da ka san mu lafiya, ya Allah ka zaunar da ka san mu lafiya, ya Allah ka zaunar da ka san mu lafiya. Ya Allah, waɗannan azzalumai da suke zubar da jinin bayin Allah a waɗannan jihohi na arewa, ya Allah ka yi mana maganin su.
ya Allah kai mana maganin su, ya Allah kai mana maganin su, ya Allah ka kawo mana karshen wannan tashin hankalin, ya Allah ka kawo mana karshen wannan fitina, ya Allah ba mu iyawa, ya Allah ka iya mana, ya Allah ka iya mana, ya Allah ka zaunar da mu lafiya, ya Allah ka zaunar da mu lafiya. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu, ya tabbatar da dagagan mu da mu da iyayen mu da iyalan mu da ƴaƴan mu da zuriyar mu gaba daya akan addini har zuwa lokacin komawa zuwa gare shi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.